Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Dalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litini 11 ga watan Yuni. Yayin da sallah ke gabatowa, wata kungiyar izala a jihar Sokoto ta raba ma marayu tufafi saboda
lokacin da mai uwa da uba ya sa sababbin tufafi ya hito yana murna sallah, haka shi ma marayi a dadada mai rayuwa ta yi ai mai sababbin tufafi ya hito shi ma ya murna sallah.
Muna kuma tafada nasiha albarkacin watan Ramadan. Daga nan kuma Salihu Garba zai gabatar da shirin sana da rashin tayi, sai kuma sharhin jaridun Najeriya daga baban gidan Jibrin. Muna kuma tafada wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa in sha labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da sukar kawayen cinikayyar Amurka a shafinsa na Twitter, ciki har da na nahiyar Turai da Canada. Yana mai cewa Amurka ba za ta saki amincewa ana kwararta a fannin kasuwanci ba. Ku yi hakuri, ba za mu bari abokananmu ko makiyanmu su riƙa mayar da mu marasa wayo ba ta fuskar kasuwanci. Ya zama dole mu fi ba ma'aikacin Amurka fifiko, in ji Trump. Waɗannan kalaman kaɗan ne daga cikin jerin sakonnin Twitter da Trump ya wallafa, inda har ya ambato yadda Amurka take ɗaukar nauyin biyan aksarin kuɗaɗen gudanar da ƙungiyar tsaro ta NATO. Amma duk da haka ya ce membobin ƙungiyar suke ƙwarar Amurka ta fuskar kasuwanci. Shugaban Trump ya wallafa sakonnin ne yayin da yake ƙasar Singapore, inda ya je domin halartar taron ƙolin da za su yi da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, bayan da ya halarci taron ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki na G7 a Canada. Bayan da Trump ya fice daga taron ne, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a wani taron manema labarai cewa matakin da Amurka ta ɗauka na saka kuɗaɗen haraji akan kayayyakin ƙarafa da dalma daga Canada da nahiyar Turai a matsayin cin fuska. Waɗannan kalamai suka sa shugaba Trump ya umarci wakilan Amurka da kada su yarda su rattaba hannu a takardar matsayin ƙarshe da aka cimma a taron na Canada. To, dangane da taron na Singapore, wakilai daga bangarorin Amurka da Koriya ta Arewa na can suna sharar fage gabanin taron ƙolin da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Kim Jong-un, a wani mataki na kawar da duk wani saɓani da ke tsakanin bangarorin biyu domin kada a samu tangarɗa a zaman na ranar Talata da za a yi. Sakatare ya yaɗa labarai a fadar White House ta Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗa wa manema labarai cewa fitaccen jami'in diplomasiyyar Amurka Song Kim shi ke jagorantar tawagar Amurka, yayin da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Shaw Son Hui ke jagorantar tawagar ƙasar a sharar fagen da aka fara a yau Litinin a otel ɗin Ritz-Carlton da ke ƙasar ta Singapore. Wannan haɗuwa ta yau Litinin ƙoƙari ne da ɓangarorin biyu ke na rufe duk wani giɓi a tsakanin ƙasashen biyu kan buƙatar da ake nema ta Koriya ta Arewa ta miƙa makamanta na nukiliya. Kafin hakan, bayan da ya soka a jirgin shugaban ƙasa na Air Force One a jiya Lahadi, Trump ya samu tarbar ministan harkokin wajen Singapore Vivian Balakrishnan. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Koriya ta Arewa shi ma ya yi tafiya mai nisan zangon da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hau mulki a shekarar 2011 domin halartar wannan taro, inda ya isa da tsakiyar ranar jiya Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakili na musamman da Amurka ta naɗa kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in Falasɗinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa da kuma rawar da Amurka ke takawa wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da aka kwashe gomman shekaru ana yi. Mashiga tsakani a ɓangaren Falasɗinawa Saeb Erekat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da ya yi a jaridar Haaretz ta Isra'ila, inda ya zargi Amurka da zama kakakin al'umma ga Yahudawa, ya kuma ciki Amurkan kan matakin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a watan da ya gabata, birnin da Isra'ila ke ikirarin shi ne babban birninta, yayin da su ma Falasɗinawa ke ikirarin wannan cewa birnin nasu ne, ko da nan gaba za a ba su ƙasa mai cin gashin kanta. Shi kuwa Jason Greenblatt, wanda shugaba Trump ya naɗa a matsayin wakili na musamman a gabas tsakiya, ya mai da martani a wani rubutu da yi shi ma a jaridar ta Haaretz. Yana mai cewa Amurka ta jima tana nuna kawaici kan irin waɗannan kalamai, amma kuma kawar da kai kan kalaman nuna kiyayya da na ƙarya bai kawo zaman lafiya kuma ba zai taɓa kawowa ba. Wani gidan da aka adana akwatunan ƙuri'un da aka kada ƙuri'a a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar Iraki da aka yi a kwanan nan ya kama da wuta a jiya Lahadi, lamarin da ya sa jama'a suka fara kiran da a sake wani sabon zaɓe. Ma'aikatan kashe gobara sun garzaya zuwa wurin inda suka yi nasarar kashe gobara a ɗaya daga cikin gine-gine huɗu da ke ɗauke da akwatunan ƙuri'un da kuma kayayyakin zaɓe. Jami'ai sun ce zai wuya a ce gobarar ta shafi akwatunan, sannan suka ce gobarar ba za ta shafi umarnin da majalisar dokoki ta bayar na a sake ƙidaya ƙuri'un ba. Ya zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin wannan gobara ba, amma kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Iraki mai barin gado Salim Aljaburi ya ce da gangan aka saka wutar.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a ci gaba da aikata ayyukan alheri albarkacin wannan lokaci na Ramadan, wata kungiyar Izala a yankin Ilela na Sokoto, Najeriya, amma kuma daura da jamhuriyar Niger ta raba marayu tufafi. Haruna Mamman Bako gari.
Kungiyar addini Islama ta Izala ce ta karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kilomita 5 kacal da garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar, ta gudanar da wani bikin tallafawa marasa galihu da marayu maza da mata sama da 760 domin ceto su daga shiga damuwa a lokacin bikin sallar ƙarshen azumin wannan shekara. Tallafin ya shafi tuwafi a tahinne shaddodi dumkakku na sawa domin marayu da marasa galihun su hito cikin annashuwa kamar kowane yaro mai uba ko kuma kowace magidanciya mai hali. A ranar bikin sallar ƙarshen azumi, Alhaji Usman Giwa shine shugaban kwamitin marayu na karamar hukumar mulkin Ilela.
Ka san shi maraye, don Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a taimaka ma maraye. Duk mutumin da Allah ya hore ma dukiya yana taimaka ma marayu, to manzon Allah ya ce insha Allah za su tashi da shi wuri guda a cikin aljanna. Don haka lokacin da ya kamata a taimaka ma maraye kowane lokaci yana ya taimaka mai, amma dai ranar bikin sallah wannan lokaci ya zama hikim unhwanin shi ya yi, domin duk masu uwaye kowa sai ya yi tamna kulla ya waɗiya na yi ɗumkin murnar bikin sallah. To, kaga wanda bai da uba zai shiga cikin wani kunci na rashin sababbin tuhai. Don haka ga munka ga ya dace lokacin da ya kamata a hirkar da wanga taimakon 100%, to ya kasance ranar sallah. Lokacin da mai uwa da uba ya sa sababbin tuhafi ya hito yana murnar sallah, haka shi ma maraye a daɗaɗa mai rayuwa ta yi a yi mai sababbin tuhafi ya hito shi ma ya yi murnar sallah. Don haka kaga wannan lokacin an kai hakan ga zai ji daɗin kamar baban shi yana raye.
Wakilin sarkin Rafin Ilela da ya samu halartar bikin ya ce za su ƙara ba da goyon baya domin wannan aikin tallafawa marayu ya ƙara samun nasara. Ga Ibrahim Sa'adu Ɗankwanni, sarkin makeran Ilela.
Wanda yake masarauta ta Ilela tana tsaye bisa ga aiwatar da wannan lamari, kuma shirye take ga dukkanin masu koyi da irin wannan kungiya wadda kan ga biki yau ta Izala, don ganin an zaƙulo marayu daga jeyu domin taimaka musu. To, sarauta shirye take a kowane lokaci ta sa hannunta bisa ga jagorancinta da shawarorinta da dukkanin gudunmuwar da ya kamata a ce an ba su. To, masarautar Ilela tana shirye don ganin aiwatar da wannan aiki na alhaji.
Su ma waɗanda suka samu wannan tallafin sun nuna godiyarsu da farin cikin su game da wannan tallafin da suka samu. Musuma da Hassan Adamu.
An banya dihori don kake ina cikin farin ciki sosai gaskiya, kuma na gode da an gaban. To, ina sa sallah in hito da kowa hito.
Jamila ta Ilela, an ba mu turmiya a tawon sannan dana an ba shi yadi. Ina fatan da godiya da fata alheri, Allah ya sanya alheri, Allah ya maimaita muna baɗi lamila ya amma rai sai mu zo mu karɓa.
Shayifa Muhammad Ilela a tawon an ka bani.
Sunana Fadima Murtala, an bani a tawon kuma ina godiya Allah Ubangiji ka saka musu da albarka.
A dai masallacin Juma'a na biyu ne na garin Ilela local government aka gudanar da wannan bikin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Haruna, kafin mu ci gaba a dan saurari mawakan Albalabul na Somalia. gaida ɗan albulabul, yanzu kuma ga nasiha albarkacin Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين سنانا مالم محمد ياسين دغنان برنن قني أجمهوري النيجر حقيقة نغسكيا wannan al'umma ta keɓantu da wannan azumi na Ramadana mai albarka, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alƙur'aninsa a cikin suratul baqara, yake cewa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku wanda kuka yi imani, Allah ya ce ya wajabta muku, ya farlanta muku wannan wata na azumi mai albarka kamar yadda ya farlanta shi akan al'umma wadda ta gabata. Shin wai farlantawa da aka wannan al'umma na wannan wata farali ne irin na yadda suke yin kwana 30 haka mu muke kwana 30, ko kuma yadda annabi Adam al'umma suke yin ayyamul bid irin su annabi Musa da sauransu? Malamai sun yi sabani a wannan, amma dai a takeice lalle al'umman mu ta keɓanta da wannan wata mai albarka. Wannan wata yana bayyana ne idan cika Sha'ban kwana 30 ko kwana 29. A hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza, annabi ya nuna da yatsunsa yace ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza har dai 29 ko dai 30. To haka ne dai a takeice idan aka ga wata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi idan kuka ga wata, sannan ku ci abinci idan aka ga wata. Muna fatan Allah ya albarkace mu da wannan wata mai albarka, falalar da a cikin sa ta Lailatul Qadr, wanda Allah subhanahu wataala yace Lailatul Qadr khairun min alf shahr, ibada a cikin dare Lailatul Qadr tafi ibada a cikin dare dubu zai kai shekara 83 da yankai, wanda idan ka dace a wannan rana guda zaka samu wannan falala kamar yadda malamai suka yi bayani. Allah ya sa mu dace da wannan rana mai albarka. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum.
To da fatan an amfana, yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Da rashin tsayi akan bar arha, ku shakka babu. Jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa cikin wannan wata mai dimbin albarka. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Yau za mu leƙa cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto da ke Jami'ar Usmanu Danfodiyo, inda aka gudanar da wani taron horaswa akan yadda ake fitar da makamashi daga wasu abubuwan da muke renawa. Ga wakiliyar muryar Amurka da ke Sokoto, Maryam Ato Muhammad, da abin da ta samu mana.
Cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta gudanar da wani taro horaswa ga matasa, maza da mata, domin su koyi yadda ake fidda makamashi daga tsere-tsere da wasu abubuwan da ake hange ba su da wani amfani domin inganta rayuwar jama'a. A wajen taron, daraktan cibiyar Dr. Mahmud Muhammad Garba ya soma da bayyana makasudin shirya taron kamar haka.
Babban makasudi shine kamata ya kasance akwai irin waɗannan tsare-tsare a cikin curriculum na makarantun ne. To kuma kinga mata su ne iyayen jama'a, don haka suna tare da yara da sauran abubuwa. Idan suka ga abubuwan nan da aka yi, zai fi karbuwa ga jama'a. Shi yasa muka targetin mata da matasa. Matasa kuma su ne manyan gobe. Idan sun san waɗannan abubuwan, to za a samu ci gaba kuma zai samu karbuwa.
Da ya juya akan manufofin da suke son cimma, daraktan ya kada baki yana mai cewa,
idan kana yin abu, dole ne ya kasance ka shigo da jama'a cikin wannan aikin. To saboda haka ne muka ce ya kamata mu yi tsari inda za mu yi ba da horaswa ga mata, wanda ke in ka sanar da mace ka sanar da al'umma. Musamman da yake abubuwa guda uku ne muke targeting. Akwai abin da ake kira biomass, amfani da tsiro da yanda za a amfani da wasu abubuwa masu sauki wanda ba su da illa ga environment. Kamar abin da ke gani, akwai na'urori da ake amfani da kashin shanu ko har ma kashin mutane da dai sauran wasu abubuwa wanda suke ga sunan ba su da amfani. To za a fitar da gas wanda za a amfani da shi, ko a yi dahuwa, ko kuma a yi generating na lantarki, da kuma sauran wasu abubuwa kamar bawon shinkafa. Kullum muna ta amfani da shinkafa. To wannan abin ya zama gashi nan da yawa, shi ma ana sarrafa shi don a samu abin da ake kira syngas. Sannan kuma ƙarshenta shi wannan din, shi ma an cire gas din, za a iya powering na generator. Akwai generator mai amfani da wannan syngas a fitar da lantarki. Sannan kuma za a samu taki.
shi ma shugaban taron kuma kwamishinan kula da makamashi ta jihar Sokoto Barista Bello Gronyo ya bayyana irin taimakon da jihar Sokoto za ta yi wa waɗanda suka karbi horaswar kamar haka.
Dama makasudin kafa wannan ma'aikata ta energy shine a taimaka a gaida za a samu matasa aiki da kuma samar da ingantaccen wuta domin haɓaka kasuwanci kanana da manya. Don haka mu a gwamnatance za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da su ita wannan santa domin ganin cewa mun zaƙalo matasanmu da ba su da aikin mazansu da matansu sun shigo cikin irin wannan training da ake bayarwa domin samar da ingantaccen ilimi da faɗakarwa domin su ma su je can cikin community wato karkara da kuma birane domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawa wajen a haɓaka ci gaban tattalin arzikin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Akwai da yawa abubuwa da ke amfani da hasken rana wanda suka lalace, wannan matasa ana yi amfani da su domin gyaran wannan nan abubuwa. Mun san muna da solar pumping machine a karkara na ruwa wanda ke bada ruwa ga community, wasu sun lalace dan abu kadan ne suke nema ta yadda su da wayannan matasa da za a iya gyara wayannan abubuwa kuma da dan technology dan kadan kuma da kudi kadan. Don haka za mu yi amfani da wannan center mu tura matasa wayanda za su ainihin koyi wayannan abubuwa da ake koyarwa a nan domin tabbatar da cewa sun inganta rayuwarsu kuma sun kawo ci gaba ga jihar mu ta Sokoto da kuma kasa baki daya.
Kazalika commissioner ma'aikata ta mata da al'amuran yara na jihar Zamfara wadda director ma'aikatar ta wakilta Hajiya Hafsat Shehu Kakale ta bayyana shirin da cewa
gaskiya yana da amfani kwarai saboda ko babu komai mata sun da kashin bayan al'umma sannan abu ne wanda hanya ce da za a nuna musu harkar za su ci gaba da harkokin gidajen su sai kuma zama sana'a gare su wanda yake idan muka dubi irin yadda abubuwa ke ci yanzu komai yayi tsada so amma abubuwa ne wanda za a hada maka abun da zaka sarrafa kamar wajen harkar murhun girki din nan da wajen harkar sai kayan miya abubuwa ne wanda zaka samu zan yi immediate environment kuma da yan kudi kadan amma kai utilizing din su kai abinci kai sana'a da dai sauransu so ina ganin ba karamin muhimmanci da taimaka mata da matasa zai ba wannan workshop din da aka yi organizing saura da media ya kamata a ce su jihohin da abun ya shawa kamar jihar Sokoto Kebbi da Zamfara a ce gwamnati ta yunkura ta taimaka ta samu wayannan malamai da kake wado ina amura kamar mu da ke Zamfara a dan nemo su je can su koya ma mata yadda kowa zai amfana akai abun at grassroots level kusan dai abun da kake wanda shirka harkar kashin shanu da sauransu da wuya ka shiga daga iska ba a kiyo so kin ga mai kun ka je ka kashe kudi wajen sayan kalanzir wajen sayan gas ga abun da zaka sarrafa ga amfani kai amfani da shi kuma ka ci riba ina ga ba karamar taimakawa wannan abun workshop din zai ba
jama'a anan zan yi sallama da ku idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je da horar suwar ta kasance yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyin su musamman wakilin murar Amurka dake Sokoto Maryam Atu Muhammad da Solomon Abo da Chubahiro Deodone da suka taimaka da sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri a sha ruwa lafiya
to gida Malam Salihu yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shiri na gaba
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation jaridar kuma da Troito cewa jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta yi amai ta lashe inda ta goyi bayan karrama Chief MQ Abiola a cewar jaridar ta The Nation wata sanarwa da kakakin jam'iyyar ta PDP Mr. Kola Olubondia ya fitar a Lahadin nan a Abuja ya bayyana cewa matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na karrama Chief MQ Abiola yana tattare da yasa da kuma neman ƙuri'u a zaben shekara ta 2019 sai kuma jaridar Daily Trust a daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana fushin su game da matakan da shugabannin majalisun dokokin tarayyar Najeriya suka dauka na kin rubutawa hukumar zaben Najeriya rasuwan wasu ƴan majalisar dattijai guda biyu da kuma dan majalisar wakilai guda daya ƴan majalisun dai sun hada da sanata Malam Ali wakili APC daga jihar da sanata Bukar Mustafa APC daga Katsina da kuma dan majalisar wakilai Buba Jibril APC daga jihar Kogi sai kuma jaridar The Punch inda ta ruwaito dan takarar neman shugaban kasa na tsohon jam'iyyar NRC a zaben shekarar 1993 Alhaji Bashir Tofa na nuna adawarsa da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na amincewa da zaben 12 ga watan Yunin shekarar 1993 a matsayin ranar demokradiya jaridar The Punch ta ruwaito Alhaji Bashir Tofa na cewa zaben ba a kammala shi ba don haka bai kamata a ce an amince da shi ba sai kuma jaridar Leadership jaridar kuma da ruwaito cewa yanzu haka ƴan Najeriya matasa miliyan 1.2 ne ke neman aiki a hukumar kula da gidajen yarin Najeriya jaridar ta ruwaito cewa ma'aikata 6,500 ne ake nema a dauka aiki a hukumar kula da gidajen yarin Najeriya a ƙarshe sai jaridar The Sun wanda ta ruwaito cewa gwamnatin Amurka ta bada gudunmuwar dala Amurka fiye da miliyan 100 domin tallafawa ƴan gudun hijira a jihohin Borno Adamawa da kuma Yobe da sharhin jaridar na The Sun ne kuma muke kammala sharhin jaridar na yau Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos
ta gaida Babangida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillahi ala kulli hal haqiqa muna yabo ga wannan kalamai na sport journal na ƴan sandan Najeriya inda yake dole ne doka ta yi aiki akan kowa, domin ko duk al'ummar kasa babu wanda yake karfin doka. Amma abin da yake kashe al'ummar Najeriya ko kuma yake kawo mana koma baya a kasar mu shine yadda ake neda harkar tsaro, kamar ya zama cewa a idan har kana da arziki ko kana da mulki ko kana da rayuwa ko kana da wani mukami, to duk laifin da kai shikenan za a wanke ka. Idan haka muna goyon bayan wannan kalama nata.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Dallan Jojo Kadara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga shugabannin Nigeria, fada shugaban kasa da yan majalisa, don Allah da annabi su ji tsoron Allah. Rigingimin da suke yi ba wai suna yin don talaka ba ne, rigimin su ne can sama, amma ba abin da talaka zai samu saukinta a kan rigimin da suke yi. Ya kamata su mai da hankali su yi ma talakawa aiki, talakawa su gani su zo su ji daɗin zaɓensu, amma ba wai rigingimin da suke yi a sama wai don talaka ba ne, su ji tsoron Allah.
Assalamu alaikum biyo ya sa, mai magana Sani mai jaran keke ɗakin gari. Haba Sola Saraki, wanda ya nuna shi namiji ne ga haraka ikai shiraki, abinda ya kamata farke an gayyace ka ta ciki da gaskiya yuka ba ta huda shi shugaban mutanen da ya gayyace ka, ka tani ka gufa na gaban su ka kare kanka, ya wani kuce kuce da kai.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. To alhamdulillah, kamar yadda ake fada, wasu ƴan majalisun dokokin tarayya ke fada, baba Buhari ba mala'ika bane kuma ba annabi bane, don haka bai fi karfi idan yayi laifi a tsige shi ba. Amma mun san cewa Buhari mutum ne adili mai gaskiya da rikon amana game da tsoron Allah. Shi Buhari ba makareci bane, ba kuma makiyin amana bane, ba shaidani bane, mutum ne mai kaunar Najeriya da jan Najeriya, kuma kowa ya san cewa Buhari ba barawo bane.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da sukar ƙawayen cinikayyar Amurka a shafinsa na Twitter, ciki har da na nahiyar Turai da Canada. Yana mai cewa Amurka ba za ta saki amincewa ana ƙwararta a fannin kasuwanci ba. Ku yi haƙuri, ba za mu bari abokananmu ko maƙiyanmu su riƙa mayar da mu marasa wayo ba ta fuskar kasuwanci. Ya zama dole mu fi ba ma'aikacin Amurka fifiko, inji Trump. Waɗannan kalaman kaɗan ne daga cikin jerin saƙonnin Twitter da Trump ya wallafa, inda har ya ambato yadda Amurkan take ɗaukar nauyin biyan aksarin kuɗaɗen gudanar da ƙungiyar tsaro ta NATO, amma ya ce duk da haka mambobin ƙungiyar suke ƙwarar Amurka ta fuskar kasuwanci. To dangane da batun taron da za a yi a Singapore, wakilai daga ɓangarorin Amurka da Koriya ta Arewa na can suna share fage gabanin taron ƙolin da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Kim Jong-un a wani mataki na kawar da duk wani saɓani da ke tsakanin ɓangarorin biyu, domin kada a samu tangarɗa a zaman na ranar Talata da za a yi a Singapore.
To ba saurare ne muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayan su, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, wato Jonah Kumin, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.